dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kaba
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
Daga yake yau talata kamar yadda muka saba muna magana ne akan harkar da ta shafi ilimi to yau 7 ga watan Agusta shekarar 2018 ita zamu inda za ku ji mu dauke da wani maudu'i akan muhimmancin ilimin yaya mata wajen ci gaban rayuwar su a duniya da lahira baki daya.
Inda ita mace in ka bata ilimi uwar wasu ce gungun wasu ce kuma kakan wasu ce in ka lura mu dan ce mun dan hasar ake cewa kunne ya girma kaka yawancin labarorin da zaka samu cewa a wajen mata muke ji iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu gajika kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani wanda lallai idan ka ba mace ingantacce ka tabbar cewa ka bata rike shi cikin zaman rayuwa ne kuma yaran da za ta haifa kana da tsini cewa za su tashi za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi.
Cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin mu Abuja Nasir Adamu Al-Hikaya yayi a zauren muhawarar yau da gobe wanda kadan daga cikin abinda ya tattauna kuka saurara kenan.
Haka to baya ga wannan din kuma za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota da suka hada da Facebook da Twitter.
Kuma za ku ji tattaunawar da za mu yi kai tsaye da malama Zainab Gurin jami'ar shirye-shiryen kungiyar da ke ilmantar da mata wato ba kawai a cikin makarantu ba har da ma waje.
Haka to sannan kuma za mu fara ne yanzu kamar yadda muka faɗa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota inda muka tambaye ku ya kuke kallon muhimmancin ilimin yaya mata.
Kai ke Usman yanzu zamu fara da sakon goni mai gari a Niger yace assalamu alaikum filin yau da gobe wallahi ilimin ya mace tana da amfani fiye da nan dan namiji komai komai yayi sune hasken gida watan koma menene sune sune suke haskaka gida.
Haka to sai kuma Abubakar ya kana ji Bauchi yace hakika ilimin ya mace yana da matakar muhimmanci domin yanzu mafiya yawan ma'aikata masu tausayi ne.
Sai kuma sakon Bahari Yahaya Ungur jihar Yobe yace yau da gobe hakika ilimin ya mace yana da muhimmanci domin an ce idan aka ba mace ɗaya ilimi tamkar an ba wa sauran al'umma ne.
To sai kuma Umar Lawal ɗan Fulani yace mai ilimi dai ko daga nesa ka hangota zaka ga ta bambanta da mara ilimi.
To shi kuma Musa Maina Kandalawa Bukar yace tare da Iliya mai shayi garki suka ce hakika ilimin ya mace yana da amfani sosai kuwa.
Mai turare Gwadabawa yace yau da gobe shi muhimmancin ilimin ya mace ba mace kadai ba ya shafi dukkan al'umma ilmantar da ya mace tamkar ilmantar da al'umma ne baki dai shine muhimmancin ilimi ga ya mace.
Sai kuma sakon Adamu Sabiu Wangargezawa yace samar da iyali masu tsafta da koshin lafiya ilimi da tarbiyya duk sai ya mace tana da shi.
Sai da ilimin kenan.
Watan sai da ilimin.
To Arabiyu Muhammad Gidan Madi bari mu tsallake wannan kaman mun abin nan din shi sai Isa Kofsi a Sarara yace ilimin ya mace yana da matukar tasiri ga daukacin al'umma a dukkanin fannoni da dama kaga kadan daga cikin su shine iya tarbiyyar yaya iya kwalliya da girmama na gaba da ita gamsar da mai gidanta a kowane fanni na rayuwarsa da sauransu.
To sai kuma sakon Isa wato makanikin waya yake so yace ina ga to yace salam VOA Hausa daga East wato yace salam VOA Hausa
mai mai sunan nashi
haka gaskiya ilimi ga ƴa mace yana da matukar amfani domin kuwa shine za ta iya addini da zaman aure da iya tsafta da tarbiyyar ƴaƴan nata. Nagode ku tashi lafiya.
Sai Shehu Ado Shehu ko Ado yace kamar yadda ilimi yake gishirin rayuwa to ya kamata ilimin ƴa mace yake kasancewa ginshiki da tushen rayuwar kowace al'umma.
Haka sai kuma sakon Aliyu Kumo yace salam yau da gobe lalle yana da amfani sosai ko ba komai za su fi iya zaman aure kuma za su ba yara tarbiya ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Aminu Fatakai Ringim yace muhimmancin ilimin ƴa mace a fili yake kuma koda ba a fada ba kowa ya sani.
To bara mu dan leka shafin mu na Twitter saboda agogon mu yana nuna mana cewa lokaci yayi. Sakon Tasi Ibn Awan yace da Malam Yahaya Dannu Azare suka ce ilmantar da ƴa mace tamkar ilmantar da al'umman duniya ne. Ku tashi lafiya Oga Usman da Hafsat.
To mun gode ga tasi. Sai Adamu Madara yace ilimin ƴa mace yana da matukar muhimmanci ga jinsin mata ƴan uwanta a wajen aikin kiwon lafiya sannan kuma mace mai ilimi takan baiwa ƴaƴanta tarbiyya a cikin gida.
To madalla da haka kuma muka kawo ƙarshen karanta sakonnin masu sauraron mu. To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin mu Abuja yayi a zauren muhawarar yau da gobe kan muhimmancin ilimin mata.
Ina tare da Sani Tahir wanda yake uban yara ne a nan Abuja, yana da yara, yana da ƴa mace ma wacce take makarantar sakandare a halin yanzu, shi kuma malama Halima Baba Ahmad wacce take tabbatar da hana kangarewar yara a wata kungiya ta musamman da take yaki da wannan mummunar ɗabi'a da kuma tabbatar da ilimin su yara din musamman ma har da mata a ciki. Sani ta yi, bari mu fara da kai. Me yasa ka ga ya dace ka tura yaranka su yi ta karatu?
A zahirin gaskiya ba da yara ilimi musamman mata yana da muhimmanci babba kamar yadda a matashiyar ka faɗa. Tunda ita mace in ka ba ta ilimi uwar wasu ce, gwaggon wasu ce, kuma kakan wasu ce. In ka lura mu dan ce mun dan hausa da ake cewa kunna ya girma kaka. Yawancin labarorin da zaka samu cewa a wajen mata muke ji, iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu ga jika. Kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani wanda lallai idan ka ba mace ingantacce ka tabbata cewa ka ba ta wani ginshikin zaman rayuwa ne. Kuma yaran da za ta haifa kana da yakinin cewa za su tashi za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi. Tunda kafin kai uba ka zauna da yara ita uwa ta zauna da su. To yayin da aka ce maka mace babu ilimi to akwai matsala. Matsalan shine ba ta san gaban ta ba ta san bayan ta ba.
Halima Baba Ahmad.
Jama'a assalamu alaikum. Gaskiya ilimin aba ya mace ilimi abu ne mai muhimmanci fiye da yadda ake tsammani. Saboda mace uwa ce, ita ce kuma jigon tarbiya na ƴaƴanta. Ko dake tana buƙatar ita kanta tarbiya a wajen mijinta. Tarbiyan da mijinta zai mata ƙara mata akan wanda iyayenta suka mata a gida, shi zai ƙara ƙarfin nata tarbiyan ya zama ya samu jagoranci da za ta samu ta yi tarbiya ma ƴaƴanta. Musamman akan tarbiya, ilimi shi ya kunshi abubuwa da yawa. Ilimi ya kunshi tausayi, ya kunshi imani da duk wani abin da ake bukata na cikin rayuwa. Duk macen da take da ilimi tabbas nasa in Allah ya so ya yarda za ta zama mai kula, mai hangen nesa, mai kuma taka tsantsama a cikin lamarinta. Kuma sannan kuma sannan ƴaƴanta za ta iya gurgurantar da ta ga ta so in tana da ilimi uwa. In tana da ilimi Allah ya sa babban burinta shine ta ga cewa ƴaƴanta da take tarbiyyantar da su sun tashi da tarbiyyar da yafi nata da kuma ilimin da yafi natan Allah ya yarda.
Sani Tahir, ka duba mana ilimin nan yana da bambanci. Akwai ilimin zamani, akwai na addini, akwai na sana'a, akwai kuma ilimin mayaki da jahilci na karatu da rubutu. Wanne ne yafi dacewa matan su mai da hankali akai?
Ito kowannen su da ka lissafa kowa da irin nasa mataki. Ilimin addini yana da muhimmanci sosai saboda anan zaka wannan zai je da tsoron Allah yadda ake ibada da duk abin da ya shafi shari'a. ilimin zamani shine wanda wani lokaci zai dan sha bamban da shi ilimin addini. Ilimin zamani ya shafi ko misali zamantakewar rayuwar duniya ne, maybe iya rubutu, iya karatu, kai ya waye digana cikin sa. A ilimin zamani akan fito da cewa mace za ta yi aiki kamar da namiji zai yi aiki. A ilimin zamani mace take ce ta fa san yancin ta, baka saka ce mata ka sa kara ka ce ta dauka ko ta dauka ba, sai a ce maka rashin yanci ne. So kaga anan kuwa misali a duk abin da ake magana kana danganta shi da al'adan ka da addinin ka. Muje yas ilimin zamani da amfani kuma ta fito da ce ta san yancin ta, ta dama ta fada a zamanance.
Halima Baba Ahmad Saniya ce idan mata kuka yi zurfi ko kuka yi irin wannan ilimi na zamani, watakila za ku zama abinda maza suke bada umarni, za ku ci watakila ba za ku yi ko kuma daidai kuke da su. Me za ki ce kamar?
Gaskiya maganar shi nan ba haka take ba. Misali zan bayar a cikin shugabanci, idan ka duba yanzu mata mun zama muna da karanci a ciki saboda me yasa? Rashin ilimin mu. Amma inda Allah ya sa muna da ilimin nan, duk wani matsayin da ɗan namiji zai samu a ƙasar nan Allah ya da mace ma za ta iya samun sa. Babban amfanin ilimin ya mace da kuma ta yi amfani da ilimin ta wajen taimakawa ma ƙasar mu a samu ci gaba na da muhimmanci ainihin. Misali zan baka, ya da yau Allah ya sa mukamman da muke da su a Najeriya na kan siyasa da na gwamnati, Allah ya taimake mu ya sa ana daidaitawa daidai 50-50 a raba shi daidai tsakaninmu da mata. Ina tabbatar maka da cewa Madam Nasir insha Allah da cin hanci da rashawa ya ragu a ƙasar nan.
Dike Halima mun barki kuma zaki sauka daga kan hirar maganar ilimi muke yi kai tsaye na cewa shi abinda Sani yake magana wace in ta je makarantar kamar boko za a nuna mata abinda namiji zai yi ta ma za ta yi har ma kuma ta wuce haka.
Ai shi yasa na dauko wannan din saboda na ji ya taɓo wani waje wanda maza su a kullum ba sa so mu ga cewa mun ci gaba ko kuma mun bada namu gudumawa a cikin al'umma. Shi yasa na kawo inda ma a ce za mu yi ilimin da zamu iya hada kanmu a kasan nan, mata mu kwaci yancin kanmu mu samu kowanne mukami daidai wadaida da su 50-50 su kashe 50 mu kashe 50. Ina tabbatar maka da cewa Allah ya soya da wannan ilimin mu a lokacin ne za a tabbatar da cewa na da amfani saboda ko ba komai za a ga cin hanji da rashawa ya rugu a cikin kasan nan Allah ya soya yadda. Ko ba mu kashe shi gaba ɗaya tafi duka ba ko to Allah ya yadda zai rugu fiye da yadda ake tsammani Allah ya yadda. Shi yasa ilimin mace na da amfani ainihin ita kanta ya mace idan tana da ilimin nan na boko za ta taimaka ita kanta a cikin rayuwanta da kuma gidanta. Yanzu misali zan baka, duk magunguna da kayan abinci kuma yana da expiring date, yana da lokacin da adadin amfanin sa da ya kare. Idan ya mace bata yi ilimi ba, so dai washe ka samu kaga ta dauko abinda amfanin shi ya kare kuma tana amfani da shi a gida, kaga wannan akwai matsala a ciki. Kaman misali a ce mace tana da yara kuma tana da ilimi, duk abin da ya gagari ya ayyanta a makaranta aka ba su assignment suka zo gida, in Allah so ya da za ta musu jagoranci kuma ta koyar da su da su fahimta. Kaga ilimin mace duk inda aka yi amfani da shi yana da amfani ba kadan ba. Ballantan kuma yanzu irin wannan lokaci da Allah ya kawo mu wanda muna kokari mu ga cewa mata gudumawa da muke badawa a cikin al'umma kullun ƙara karuwa yake yi domin mu samu ci gaban Allah ya yarda.
Wato Sani ka ji abin da ita Halima ta faɗa cewa ba wai lalle ne ilimi yakan jawo wata illa ba musamman ma idan ake amfani da shi kenan ta hanyar da ta dace.
Wato Malam Nasiru zan yi ittifaki da ita a kan wani guri. Wani guri ko za mu rabe. Na yadda
duk da kuma dai tattaunawar nan ba tana nufin muhawara bace.
Muhawara bace amma dole akan ce an yi ittifaki a abu daya za a sauka a kan abu daya. Abinda nake fadin nake so in ja hankalin masu sauraro shine akwai mata da suka yi tashin gauran zabi wajen ilimi kuma Allah ya fifita su wanda nan kusa-kusa kar in kawo shi da nisa. Akwai Professor Rukayatu Rufai wanda ta yi ministan ilimi daga Jigawa. Akwai Hafi Muda Lawal wanda ta zama kaman acting secretary na federation. Akwai irin su Allah Zakare Dora Akunyili. A wajen mu ce akwai su Professor Fatima Tahir irin su Shafa'atu LB Yusuf. Wayannan sun zama zakaran gwaji da figa mata. Abinda nake nufi cewa wayannan mutane in ka je gidajen su da irin girman da suke ko ilimin da suke daukakan da suka samu wallahi za ka gansu da su da mazajen su abin sai ya baka sha'awa. To akwai wanda za su zama role model, za su zama abin koyo mata.
Ne role model
wato kaman mutum ya zama abin koyo ga dan uwansa wanda yake na samu dama na ta tambayi wasu. Akwai wani hirin da nayi wa Rukayatu Amir Fai tace fa ita yau in mijin da yace ta bari kira ta bari domin shine kuma nata a rayuwa na saka gidan daura a kungili kafin ta huta a anguwan nan a Jabi na samu tana abinci mijin ta ka ya bani shawa kaga wani ilimin ta ko girman ta bai hana ta girma mijin ta ba har ga Allah ni da kai da kowa akwai wanda idan suna jin sun yi karka manta ilimin su ma cikin cokali ne zaka an dingirgimar su kenan a gida su sun je sun yi karatu za su yi aiki kaga in to kaga da wannan nake nufi amma waɗannan professors ne duka wanda na lissafa maka nan sun kai sun yi digirin digirgir amma me sun ba wa mijin su daraja cewa mijin su ne shine komai shi ko miji ka san miji a duniya in kallabe shi gwada masa ladabi wallahi zaka ji karin muzaki matar sai ta sa irin muzaki
wato dai ba maganar cewa namiji ba dan goyo bane
irin wannan magana ce ko kuma ce wai shinkafan gida ne duk wanda ka tsince sai ka san zakuwa
to Halima Babu Ahmad a shi wannan ilimi din wani irin zurfi ya dace ke dai kin yi ilimi sosai wani irin zurfi ya dace a barar mace ta yi ko ta yi har illa masha Allah tunda akwai lamuran za ta kai lokacin da za a aurar da ita ko wasu abubuwa irin wannan sai ya zama sai ta gama makaranta shin wani irin zurfin ilimi ne zai ishi mace ta iya rayuwa mai kyau
ilimi dai shi baya kada kuma baya yawa yakan yi kada amma yawa ne baya yawa mace ya kamata idan ta fara primary school ta gama hankali a kwance ta yi secondary school hankali a kwance in yaso idan ta zo ta tafi jami'a ta fara jami'a to a wannan lokacin kuma ya dangana da irin ita kanta niyyarta akan karatunta da kuma tarbiyyar da iyayenta suka mata da kuma su kansu iyayenta yanda suke bukata ni ina ganin duk iya tsayin ilimin ya mace yana da amfani ainin ba kadan ba ba don wani abu ko shi ilimi din na kamar yanda na faɗa baya baya yawa kuma duk lokacin da aka samu mace mai ilimi ta yi wani kuskure wani lokaci yakan zo da kuskure wani kuma yakan zo da hali a jikin rai wani kuma yakan zo da ganganci wani kuma yakan faru daga ga ilimin ga komai amma akwai sakacin tarbiyya da aka yi an yi tuya an manta albasa to wani lokaci so da yawa ana samu matsala akan wannan amma so da yawa ma da ka samu waɗanda suke da ilimi so da yawa zaka samu suna da hakuri suna da kaskantar da kansu kuma suna da tarbiya saboda shi ilimi gyara rayuwar mutum yake yi ilimi baya taɓa ɓata rayuwar mutum in kuma an samu ilimin ta hanyar da ya dace ba za a samu matsala da shi ban Allah ya yarda
wato dai ba maganar tsayi ko a karatu in mace za ta samu dama ta yi ta yi kina nufin har ma ta gama jami'a ba tare da an tsaida ita ba
shine nace maka ya dangana da ita kanta da kuma iyayenta amma abin da zai fi kyau ga 'ya mace idan ta gama primary school ta secondary school ɗinta ta fara jami'anta in Allah ya kawo miji sai ta yi aurenta ta yi aurenta tana gidan mijinta sai ta ƙara saka karatunta wannan duk ba laifi a ciki amma in kuma har ita kanta tana ga cewa za ta iya haƙurin ko kuma wani lokaci zaka ga ana da niyyar yin auren ma Allah bai kawo lokaci ba kaga wannan ba yanda mace ya iya makan shi akan ta ita zama tana jira sai ta aure tukunna sannan ta ci gaba da karatun gwamnati ta ci gaba da karatunta tana karatun a hankali in kafin ta gama in kuma sai bayan ta gama Allah ya kawo miji sai a yi auren Allah ya so ya yarda
to sani kaji kuma ana kawo wannan magana cewa mace ko da ta yi aure ma za ta iya ci gaba da karatu daga gidan mijinta me za ka ce kan wannan
ma'anar su ni fata na ina da ɗaya mace babbar ƴa ta mace ce kuma yau duk abin da nake in ga cewa ta samu ilimi ingantacce daga na zamani har na addini kuma fata na ne yau in ta samu miji ta ta kai mijin aure ba sai ta je university ba ni zan aure da ta zan kuma roƙi mijinta in ba zai iya ba ni zan ci gaba da mata biya mata kuɗin makaranta har yanda ya kama saboda menene ba mu an ba mu ilimi har ga Allah mazan mu da matan mu an ba mu ilimi kuma kusan a zuriyar mu ga misali yau wanda suka fi mu daukaka ko suka yi wani fice duk mata ne mu mazan muna bayan su in na fara lissafa maka duka mata ne saboda haka wasu iyayen mu suka biya musu wasu mazajin suka tallafa musu suka yi wannan matsayi saboda haka ilimin ya mace zamu kwana mu tashi muna tafka in muhawara ne ko muna fidda muhimmancin wannan za mu kwana mu tashi hakika ilimin ya mace yana da muhimmanci hakika saboda na ga maka a baya su waɗannan su ne ginshikin zaman gida su ne ginshikin rayuwa don me idan har Allah ya yi baka samu uwa ta gari ba Allah ya sawaka alhamdulillah da irin tarbiyyar da aka mana amma a yau kamar yanda ta fadi ne ko ga magi idan ya ko lokacin sa ya kare idan ba ta sani ba akwai matsala dole ta san irin wayannan abubuwa wasu suna jingine idan suka je suka dawo yaran suka je suka dawo daga makaranta kai uban ka kashe kudi ka kashe makaranta mai tsada to komin karatun yaro komai da ka bashi karatu a makaranta yana bukatan bita a gida kai ba za ka zauna ba amma idan mutanen me aka muku yau kawon ga abin da aka aikin da aka baku a makaranta a gida ta taimaka kama makarantar islamiya kama na boko duk za ta ita da su saboda haka har ga Allah ilimin ya musu yana da muhimmanci kuma ina cikin masu so majagaban abu a ya mace ilimi amma sai fa an bi shi da hatara
menene kike nufi da hatara
hatara shine ka zama daki dan bala gidanka ka ce yi an ce ba za a yi ba ainihin a makarantar lecturer mu ya ce kawai muna da wani yanci to suka yancin nan shine yancin da ake bata shine a zauna a shawara da ita ta kawo wasu idean da zai amfani gida ta kawo wani shawara da zai ci gaba da zamantakewanku da na yayanku har da na yayanku yadda za a yi tattalin ka saka ga duk wannan ilimi yake sa su
limu baba mu da karshe duba mana mana ke kin yi karatu kuma na tabbatar da zaki rasa kawaye da kuka taso da su waɗanda su kuma Allah bai ba su damar yin wannan karatun ba ya bambancin rayuwarki da tasu
eh gaskiya akwai bambanci bambancin babba guda ɗaya shine gaskiya duk mace matan da nake tare su wanda ba su yi ilimi kamar namu ba suna cikin tsananin nadama da danda na sani wanda hakan har yakan iya haddasa musu rayuwarsu ya zama a cikin kunci saboda mace idan bata da ilimi ba wani abin da fa za ta iya yi ta taimaka ma kanta in ba dai Allah ya taimake ta tana da zurfin basira ba yo ko sana'a ake yi mace take yi sana'ar hannu akwai inda idan tana da ilimi za ta rinka kawata shi za ta rinka bin abin a hankali da tsabtace shi da sauransu yanda kowa in abinci ne dai so ya ƙara cin abinci nan in ya ci amma rashin ilimi ya kaga yana kawo dan matsala a cikin wannan lamura da sauransu haka sannan kuma abin da na lura da shi shine duk macen da ta zamana tana da ilimi ko mun kashin sa girma ya fara shiga jikinta saboda yanayin rayuwar yanzu tana ga ita ma za ta iya bada gudumawanta a cikin al'umma kamar yadda wance ta bayar mai ilimin nan to wallahi abin nan ba karamin bata musu zuciya rai yake yi ba yakan tayar musu da hankali fiye da yadda ake tsammani a ganin haka ne ma da ya faru muke gani cewa yanzu ya kamata su matan da suke da ilimi a ko ina za su iya bada gudumawansu ko da ilimin su bai yi nisa ba idan suna da wani basiran da Allah ya ba su ba ma mata kaɗai ba har da maza kowa a cikin al'umma komin kashin ilimin sa kawai dai matsalar da muke da shi shine ƙasa ta Najeriya mu ne ba ma ɗaukaka irin wannan mutane kuma muna nunawa cewa suna da amfani wanda wannan abun kuma muna ƙara sa musu bakin ciki da takaici ne a cikin rayuwarsu kungiyar mu tana daga cikin abubuwan yanzu da muka ɗauko wanda muke ƙoƙarin mu ga cewa mun yake shi a cikin al'umma
to Allah ya samu dace
amin amin Usman
to kai tsaye kamar yadda muka ce kin san zamu tattauna da masu fashin baki ko kuma masaniya akan wannan al'amari da muke magana akai shine muna tare da Zainab Gurin wadda jami'ar shirye-shirye a kungiyar baiwa mata ilimi da ake cewa Center for Girls Education
na'am
to muna kuma tare da ita kai tsaye ta waya
to assalamu alaikum malama Zainab
Alaikum assalam.
Yawa, barka dai.
Barka da warhaka.
Yawa. To kin ji maudu'in da muke tattaunawa akai akan ilimin muhimmancin ilimin mata ne. Saboda yanayin lokaci, ki dan ba mu a takeice menene muhimmancin ilimin mata kuma me yasa kuke irin wannan aikin na bawa ilimin mata ilimi bayan makaranta da sauransu da waɗanda ma ba su je makaranta ba.
Hello? Yawa, kina jin mu? Ina ga kamar line ta bashi da kyau.
Eh, kungiya ne da muke zaune a Zaria.
Na'am.
Eh, to aikin da muke yi ya kusan shekara 10 shine mu ilmantar da 'ya'ya mata, burin mu ga ilimin 'ya'ya mata ya bunƙasa ba a cikin makaranta ko aji kawai ba, a ko ina a duniya ya faɗaɗa. muna aiki da ƴaƴa mata saboda mu mun duba akwai bincike da ya nuna mana cewa yawan mace-macen iyaye mata ya dauko asali ne da rashin ilimi ba su san amfanin zuwa wannan asibiti ba lokacin ciwo ko lokacin haihuwa so da muka shiga muka yi bincike sai muka gane cewa babban maudu'in da yasa ake samun wannan abubuwa saboda rashin ilimi ne abin da ya kawo wannan aka samar da ƙungiyar mu kenan mu a ƙungiyar mu muna aiki da yara wanda suke makaranta da wanda ba su yi makaranta ba duka dukkan ba waɗanda suke makaranta mukan haɗu da su bayan sun tashi makaranta muna kiran gurin space da turanci fili ne wanda muke haɗuwa da yara da malaman su muna horar da malamai su zauna da yaran ya zama dandali inda yara za su iya faɗin matsalolin su za a iya taimaka musu ba karatun rubutu da karatu ba kawai muna koyar da su tattalin arziki tarbiyya ladabi iya magana tsaftan jikin su da na muhalli sana'a da girke-girke saboda mu mun yarda da cewa ko yarinya ba ta iya ta yi aiki da karatun da ta yi ba indai tana da sana'a na hannu zai taimaka mata
na'am to Usman
muka yi musu wannan sannan akwai
muna jinki
hello
eh muna jinki
yawa sannan akwai yara wanda su suke suna aji biyar ko shida na secondary su kuma muna horar da su ne saboda muna so nan gaba in suka gama secondary zamu taimaka musu har su je ga jami'a ko kuma wannan makarantun kwalejin ilimi in suka je suka gama za su koma garuruwan su saboda yawanci mukan yi aiki da yaran da suka fito daga ƙauyuka ne da kuma talaka wanda suke cikin gari
eh to kuna ba su tallafi da kuɗi ne
kuna gama karatu
kuna tallafa musu da kuɗi ne koko biya musu makaranta ne koko kuɗin su ne koko da kuɗin ku kake amfani ku yi musu koko shawarwari
ne kawai yawa to kaga a jihar Kaduna an soke mana jiyan kuɗin makaranta daga aji ɗaya na primary zuwa aji uku na secondary so lokacin da ba a soke ba muna biya kuma mu ba su littafai sannan kuma mu yi musu lesson ɗin nan da muke amma da aka soke mana yanzu waɗanda suke aji matakin aji biyar da shida na secondary so muna biya musu kuɗin makarantansu mukan biya musu kuɗin waye kansu muna biya musu na jam ɗinsu sannan kuma muna horar da su a duka darussan da suke yi na makaranta inda ba ma so su faɗi jarabawansu kuma in suka gama mukan kai su makarantu in suka tafi jami'a shi ma a nan muna horar da su kuma muna tallafa musu da kuɗin makaranta ba mu rabuwa da su.
To mun gode malama Hadiza malama Zainab wannan za mu ƙara nemanta saboda a samu ta ci gaba da bayani saboda ƙarancin lokaci mun gode ƙwarai da
gaske. Mun gode sosai Zainab Green.
To Usman kaji bayaninta akwai kungiyoyi da dama da suke irin wannan abubuwa a takaice idan ina so in tambaye ka ai da ka auri matarka lokacin bata gama makarantar secondary ba
kwarai kuwa mun yi aure tana aji biyar na secondary kamar SS2 kenan to kinga tana gida lokacin ma ni ina diploma ne in ta tafi makaranta na ta makaranta da safe ni ba
na'am
in na riga ta da in danna mana girki in ta riga ni ta danna
to me yasa ya zama maka da muhimmanci ta koma ta karasa
saboda yanzu kinga gashi ga neman tsinci kama a Amurka.
Na'am.
Wannan shi ya bata dama take ci gaba da karatunta. Inda ba ta yi ba kuma to da me za ta ci gaba? Sannan kuma dan homework din da ake ma yara wake koya musu ni ne? Ni ina nan ina ta surutu a radio. Magana gaskiya kenan.
Ni
nemo mana abincin ita tana da taimaka musu da ilimanta da sauransu.
Ina ga wannan ma za mu dauko shi ya zamanto maudu'i musamman.
Ya za mu tallafa musu.
Yawa ya za a tallafa musu waɗanda ba su karasa makaranta.
Ka ta awon mace mai ilimi a waje kai kuma ta saki ka ba ta.
Haka ne. To Allah ya ba mu sa'a. To yanzu duka nan za mu dakata. A madadin
ni Usman Ahmad Kabara.
Tare da ni Hafsat Maina Muhammad sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Skip da Daniel Brown muke cewa ku huta lafiya.
Amma bari in yi musu tini akwai shafukan mu na yanar gizo duk wanda yake son ya saurari kirin yau da gobe da yau gabata yana iya komawa cikin www.voahausa.com sai ya saurari duk shirye-shiryen mu da suka gabata.
Yawwa to a wuni lafiya.